بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da takwas da watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1431, daidai da 20 ga watan Jun shekara ta 2010. Wannan shi ne kaset na tara daga cikin jerin biyar karatuttukan littafin fiqhu sira na ilimin addoktor Said, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. A yau za mu tashi a inda yake alfaslul awwal fiqhu sira min bidayatiha ila qabulil bi'sa. Darussan da ake koya daga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, tun daga farkon tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har kusa da aiko shi a matsayin shi na ma'aikin Allah. Wa fihi al-mabahis at-taliya, yace a ƙarƙashin wannan akwai matsaloli kamar haka waɗanda za a yi bincike a kansu. Al-mabahis al-awwal, mas'alar farko da za a binciko nasabin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, dangantakan manzon kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ma'ana, yaya dangantaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take tun daga shi kanshi mahaifin shi, kakan shi, mahaifin kakan shi, har zuwa can inda ta take. Al-mabahasu sani, mas'ala ta biyu wadda take da muhimmanci da za a yi bincike a kanta, hadisatul fi, mas'ala gagaruma da ta faru a zamanin ainihin haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, inda wasu tawagar giwaye suka zo ƙasar Makka. Me ya kawo su? Me suka zo yi? Me ya faru? Al-mabhasu thalith, mas'ala ta uku da za a yi bincike a kai, maulidin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, haihuwar manzon kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-mabhasu rabi', mas'ala ta huɗu da za a yi bincike a kai, riba'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko raba'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shan nonon shi, a ina aka kai shi shan nono a bisa al'ada da ɗabi'ar Larabawa. Al-mabhasu al-khamis, mas'ala ta biyar, shaqqu sadrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wata mas'ala da ta faru a tarihin shi, inda aka samu wasu mutane guda biyu suka tsaga kirjin shi. Su wane ne waɗannan mutane? Me suka tsaga kirjin don su yi? Al-mabhasu as-sadis, mas'ala ta shida da za a yi bincike a kai, wafatu ummihi Amina, rasuwar mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai suna Amina. Yaushe ta rasu? A ina ta rasu? Yana da shekara nawa? Menene ya biyo bayan ainihin wato rasuwarta? Wani tasiri ne da sauye-sauye rayuwar shi ta samu dangane da rasuwar mahaifiyar shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Al-mabhasu as-sabi', mas'ala ta bakwai, fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib thumma ammihi Abi Talib. Rehman da kakan shi Abdul Muttalib ya ɗauka nashi, sa'annan sai kuma babban shi Abu Talib. Me ya faru? Yaya al'amarin ya kasance? Al-mabhasu as-salim, mas'ala ta takwas, ra'ayuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil aghnami, kiwon awaki ko dabbobi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A ina yayi kiwon awakin? Suwaye kiwon awakin? Wace hikima ce ke da manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi kiwon awaki? Al-mabhasu at-tasi', mas'ala ta tara wadda za a yi bincike a kai, qissatu Buhaira, kisa ainihin wato Buhaira ko Bahira, wani ainihin Reverend Father ne ko kuma Bishop ko Pastor, ma'ana wani masani ne daga cikin masana ko malami ko kuma mai bauta daga cikin ainihin masu ibada na Kiristoci. Al-mabhasu al-ashir, mas'ala ta goma, hamsul fudul, wani wata yarjejeniya ce ta ainihin kodai da ruwanka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga. Wani ɗan kasuwa ne ya zo da hajjar shi a cikin Makka, sai ainihin wani da ƙuraishi ko mutumin Makka sai ya siya, da ya siya kuma kawai ya biya kuɗi sai ya rinto. Wannan mutum ya rasa wadda zai yi, sai je ya haɗo daga duwatsun Makka sai ya kururiya. Duk mutanen Makka suka taru, mutumin nan ya faɗa abin da ya dame shi. Ya faɗa abin da ya dame shi, sai ƙabilun ƙuraishawa suka ce to a je a yi taro gidan wani, domin a ga cewa ya za a ƙwato mutumin nan haƙƙin shi. Da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya je wannan taro, da aka zo aka zauna gaba ɗaya aka haɗa kai akan cewa to duk da dai wannan mutum babu wanda da shi, ma'ana in Balarabe ya ce ba ruwan shi da kai, wato na ɗaya ba ku haɗa jini ba, na biyu babu dangantaka aure da ta shiga tsakaninku, na uku bai yi alkawarin ya taimake ka ba, ba ka yi alkawarin ka taimake shi ba, to shi ne ba ruwan ka da shi, shi ma ba ruwan shi da kai. Don haka Larawa suka rayu a duniya ba ruwan su da kowa a duniya, kowa ba ruwan su da shi, sai wanda ɗawan abubuwa irin waɗannan ya haɗa su, ko dai jini ya haɗa ka da shi, ko auratayya, ko kuma muhalafa. To idan babu irin wannan tsakaninka da shi, ko wucewa ya gana dukanka sai kai da kanshi ta abin da ya shafe shi, to yanzu a ƙarƙashin wannan kun ga wannan mutumin ba abin da ya haɗa su da shi, kai ya shigo gari ne da haje shi, aka zalunce shi ya yi ihu, duk gari ne ba shi da abokin muhalafa, ba yi da sirki, ba yi da ɗan uwa na jini, ba wanda ya san shi. To a tsari na dokar su ta Larabawa, to in ma ka shiga cikin harkar wannan to kai ka tsalandan akan abin da zai iya ja maka matsala. To amma waɗannan mutane gaba ɗaya da suka haɗu akan wannan matsala ta babu ruwansu, suka ce sun ji sun gani, amma sun ji sun gani akan ne, akan danna zalunci da ƙwato gaskiya kashe wannan. Wannan ya sa ainihin waɗannan ainihin wato jama'a baki ɗayansu sai suka ainihin haɗu akan cewa to tun da dai magana ta tabbata haka, a je a ƙwato wannan bawan Allah haƙƙin shi. Abin da ya faru ɗin kuwa kenan, da suka tafi sai suka je suka ƙwato wannan bawan ainihin Allah haƙƙin shi. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji daɗin faruwar haka a cikin tarihin shi, kuma haka ɗin da ta faru, Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanshi ya je yana bai wa sahabbai labari, yace kuma wallahi ko a yanzu a musulunci irin haka za ta faru, yace ina mai alfaharin sake shiga irin wannan ainihin komai da ruwan kaɗin. To wannan ita ce ainihin ake kira hilful fudul, wato shiga yarjejeniyar da babu ruwan ka, amma don me kuma wato gaskiya. To za mu tattauna dangane da irin wannan tarihi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-mubhasul hadi ashar, mas'ala ta 11, wadda wannan mas'ala yana daga cikin mas'alolin da za a yi bincike a kanta. Zawajulu sallallahu alaihi wa alihi sallama bi Khadija radiyallahu anha, auren Khadija da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, za a karanta wannan tarihi. Al-mabhasu thani ashar, mas'ala ta 12, bina'ul Ka'aba, ginin Ka'aba, ya al'amarin ginin Ka'aba ya kasance. المبحث الثالث مسألة تقول مشاعك دباء من تكي صور من حزب الله جل شأنه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة إن يدى الله مدعوك كنسل كي يطاري كي يو وردى يو النبي شيء كافن أي كوش أمت إن مرزوك قولنا أينه واتو ذابن واتو النبي صلى الله عليه وآله وسلم za mu ji irin kiyayewar da Allah maɗaukakin sarki ya mishi. Na ɗaya ba tsohon ɗan Sulima ba ne, na biyu ba tsohon yawon ɗan ƴan mata ba ne, na uku ba tsohon ɗan yawon break dance ba ne, manzo Allah ba tsohon ɗan caca ba ne da ya tuba, ba tsohon ɗan kulab ba ne, ba tsohon ɗan daba ba ne ko ɗan farauta, ba tsohon ɓarawo ne ba. Duk wata harka ta jahiliya kakka sai da Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake shi ya wanke shi, babu abin da hatta kallon kalan kuwa ko kallon kwallo ko kallon wasa manzo Allah bai taɓa zuwa ba sallallahu alaihi wasallam. To wannan yana daga cikin wata shimfiɗa da Allah maɗaukakin sarki ya mishi, domin ya sa da'awar shi ta yi ƙarfi kuma ta samu karbuwa. Domin a yau in ka aiko tsohon ɗan caca ko tsohon mazinaci ko tsohon ɓarawo ko makamantan haka, a matsayin wanda zai isar da saƙonka kai mutumin kirki za a iya samun tangarɗa dangane da saƙonka musamman saƙon da ya zo don ya rubirgira abin da mutane suke a kai na ƙarya da zalunci da tabbatar da gaskiya mutane suna neman kowace irin ainihin hujja ne wadda za su makale da ita su ce shi ya sa ba su bi wannan ba ba ka gani in kuka ɗauke mu ne da ke da'awar salafiya a nan Najeriya a yayin da alhamdulillahi da'awar mu ta zama ita ce kaɗai da'awar gaskiya da ba a sukarta a kan mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza sai a koma kuma ana dudan mu na sababmu ne sana'anmu wani irin gida muka gina wace irin mota muka gina wani irin abinci muke ci duk sai kuma a koma ana wannan lalagefa madadin kai tsaye abinda ya haɗa mu da mutanen a yi magana a kan shi mana yanzu duk sanda ka haɗu da kirista za ka yi magana a kan shi ba kana magana da kirista ba ne a kan ainihin ya sanya jan wando ko ya sanya gajeren wando kana magana ne a kan ya ce Allah uku ne ya ce Allah yana da ɗa saboda ne saboda aƙibar ga inda ta ɓaci don haka nan za ka tunkara kai tsaye amma ka koma kana cewa kirista yana hawa ainihin mota mai kaza kirista yana sa hula mai kaza wannan yana nuna ba ka da hujja da za ka soki asalin da'awar tashi ko aƙidar tashi to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk da yake kafirai da masu neman shubha sun samu abubuwan da suka rinka rarage ke a kai amma ba su ainihin iya samun abin da zai zama hujja ta hankali wadda ba su matsale da ita ta zama shubha ba amma dukkaninmu da ke da'awa yanzu ana iya samun abin da za a je a gurɓata tunanin mutane da su in aka rasa kududa sai ake ai wani baƙo ne a gari kaza a nan gari aka ce ni baƙo ne a Kano aka ce Ja'far baƙo ne Muhammad bin Usman baƙo ne Abdulwahab baƙo ne Dr. Ahmad duk wannan sai aka aibanta mu da haka ko kun fahimta amma fa ita asalin matsalar da muke cewa zuwa gare ka ita ce a zo a bi Qur'ani da ingantacciyar sunna a bisa manhaji na malaman farko wani ba wanda yake magana a kai domin risala da yake karantarwa abinda take kira zuwa gare shi kenan to amma matsalar yana karantarwa ne baya aikatawa sai ga ga wasu mutane sun zo suna aikatawa to kayyar shi da surutun shi za ta bayyana ga mutane cewa tsawon lokaci yana yaudarar mutane ne yana ɓata mutane lokaci domin abin da ya daɗe yana ta karanta yana surutu a cikin shekara 40 ko 50 sai ga wasu a cikin shekara 20 sun yi suna ɗabbaka waɗannan abubuwa ana ganin gaskiya da hasken abubuwan da ake faɗi sai ke gani akwai haɗari sai ke to amma waɗannan mutanen daga wurin Yahudawa suke karɓar kuɗi daga ƙasar waje suke karɓar kuɗi amma fa shi in Yahudawan suka ba shi zai karɓa amma shi wani ƙarko ne daga ƙasar waje zai karɓa to daga nan ne za ku gane dalilan da ya sa Allah ya wanke annabin shi sallallahu alaihi wa sallama bai ba da kafatar a samu irin wannan masoka ba duk da yake ba annabawa ba ne ba ma'asumai ba ne Allah ya bar mu da yadda muke ya rage in kai ne wa'azi ka mutunta darajar da Allah maɗaukakin sarki ya aje ka a matsayin mai isar da saƙon Allah ka kiyaye dokokin Allah ka yi taka tsantsan sai zama duk abin da za a soke ka a kai za a soke ka ne a kan ƙarya ko a kan sharri ko a kan shubha wannan ba zai taɓa tasiri ba idan kuma baka kiyaye wannan daraja da Allah ya baka ba sai Allah ya bada dama a kan maƙiyanka sai su rubuta ka sai Allah ya ɗauko wani jarire sai ya aiki da shi ina fata an gane waɗannan na daga cikin darussan da za mu ɗauka idan mun je daidai wannan gaba insha Allahu ta'ala to sai malam ya ce al-mubhasul awwal mas'alar farko da za a bincike a kanta nasabin rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangantakar manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wane ne shi su waye kakannin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama menene ya sa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓo shi daga ƙasaitaccen gida da wannan ainihin wato buƙasasshiyar ainihin ƙabila wa muhammad ibn abdullah ibn abdulmutallib ibn hashim ibn abdulmanaf ibn qusay ibn kilab ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ghalib ibn shihr ibn malik ابن النضر ابن كنانة ابن خضيمة ابن مدركة ابن الياس ابن نضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وآله وسلم كن بسل سلر من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم كن الدنيا باب ونديك بالنسبة أحل إن قمتتيا وردتك يتوهون الدنيا في شركة صلى الله عليه وآله وسلم ومن النسبة كان ننتا إن قمتا ككرن تأيين أتكلم تأشير صحيح البخاري أتكلم أيين هو أتو دعيتي داشين كذوبة بشير من فتو الباري مجلد ينبكو شاشي نتأيين بسيطين با بيو نفات أنقال الله مرة بكين سلكيتي بكين جماعة كل جوانا سيكي ونسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إلى إبراهيم عليه السلام مختلف فيه بين أهل السير هذا بقير أدنان لهذا ذاك جهو سواكو المادرين سمع أثر كانوا ذاك جسنا تان أدنانا كود تياسي تان أدنان وأتفدي معنا iya ajinan din nan tunan ne tarihin annabi ya fike wanda ya inganta amma nasabar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga kan ajinan waye baban ajinan har zuwa ibrahim da malaman tarihi sun yi sabani ina fata an gane amma ba'da zalika to daga kan ibrahim kuma zuwa sama أي من إبراهيم عليه السلام إلى آدم عليه السلام إن كان إبراهيم كما حرضوا على آدم عليه السلام فمن ذكر فيه شيئا ينبدي أن بتشوان أبنى نسبة النبي تيوادا يبدى الأمر يكسر في دنجل رسالة صلى الله عليه كان إبراهيم بابي إبراهيم كاكنشي كذا كذا حرضوا كان آدم كما سيكي فلا دليل معه wanda ya ambaci wani abu ba shi da wani dalili tare da shi yunkin an yi utamada alaihi fi zalikan nasbi ba shi da wani dalili wanda zai iya yiwa a dogara a kan shi a kan wannan nasaba bal inna fihi nasaban ghairu sahihan ghairu sahihin yace kai a ciki ma akwai nasabar da ake kawowa wadda ba ingantacciya ba ce ita ce za ku ji mawaƙin ƙasar Hausa yana faɗi wane shi ya haifi wani 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 wannan ƙarya ce mawaƙin kawai yake kawowa to amma matsalar ba malami ba ne mawaƙin ishara akan da yiwa ya saman wani malami ne mashirmanci irin shi shi kuma ya zo na karanta a ina fata an gane wai yana son ya kawo nasabar ainihin wato shehu ɗan hujjiya ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan nasabobi ne waɗanda in ba kana da dalili ingantacce a hannu ba kiyaye shi yana da wahala sannan shi kanshi shehu usmani a cikin littafin bayanin wujudul hijira yana cewa dole ne a samar da wata hukuma wata commission wadda za ta kula game da nasaba saboda mutane suna ƙarya game da nasaba mutum ya ce shi ne jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam faɗan na da sauƙi amma iya tabbatar da kare maganar kuma fa yana da wahala yace dole akan hukuma da za ta kula da wannan don haka jama'a kun ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wajen salsala shi ta iyaye da kakanni ajdadu rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan za a dubi kuma ɗaiɗaiwar kakannin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a tattauna ainihin tarihi dangane da su kai da ta gida ka canza layin nan da gida ka kashe shi to shi ke nan zaina sai ce Usayy daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai wani mai suna Usayy wannan suna ne daga cikin ainihin wato sunayen larabawa sai fa za ku ji ɗaya daga cikin 'ya'yan Saddam ɗin mai sunan shi kenan suna ne da larabawa kuwan maji jama'a ƙuraishin shi ne mutumin da ya tattaro ƙuraishawa wasta'ada sultataha ya dawo da ikon da ƙuraishawa suke da shi alal haram akan ainihin haramin Makka. Wa kanat lahu makanatan azimatan fi Quraysh, dan haka yana da matsayi babba a cikin kabilar Qurayshawa. Hatta kanu yaquluna lirrasul ba'da bi'isatihi, har ma bayan da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annabi ya zo ya fara wa'azi. Bari ku ji ainihin irin galati da suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suna cewa ib'ats lana Qusayyan, idan da gaske ne ka tayar mana da kakanka Qusay. Fa innahu kana shaykha sidiqin, dattijo ne mai gaskiya. fa in shahida laka ittaba'naka, in ya shaida kai mutumin arziki ne za mu bi ka. Wanda wannan dalili ne akan cewa Qusay mutumin arziki ne a cikinsu. Har ga wani jikan shi ya tashi yana jawabi, suna cewa to kakanka dai mutumin arziki ne, amma kai ba za mu iya tabbatar da nagartarka ba, amma in kai da gaske kake to ka taso shi daga lahira. Yanzu ya yi jawabi a madadinka, in ya ce kai mutumin kirki ne, kawai za mu bi ka. Dalilin da ya sa ka kawo wannan shi ne don a tabbatar maka da gaskiyar wannan dattijan ta bayyana a cikinsu. Ina fata an gane. Lamma halaka Qusay khallafahu auladuhu al-arba'a, yayin da ainihin shi Qusay ya mutu, sai ƴaƴan shi guda hudu suka ainihin gaje shi. Wa kana ashrafuhum fi Quraysh Abdu Manaf, mafi daraja, ba a ce babba ba daga cikinsu, mafi daraja daga cikinsu a cikin ainihin wato Qurayshawa shi ne Abdu Manaf. Allazi kanat lahu siqaya, wanda shi ne yake kula da shayar da mutanen Makka da alhazauriyan Zamzam. Wa rifada, da kuma tarbar baki, in an yi baki shi ne yake tsayawa domin ya ainihin tarbe su. Ba'da Abdu Manaf, bayan Abdu Manaf, khallafa ibnu Hisham, sai kuma ainihin ɗan shi Hisham ya ainihin wato gaje shi. Wa huwa awwalu man sanna rihlata shita wa sayf, shi ne farkon wanda ya tsara musu tafiyar kasuwanci a lokacin ainihin wato bazara da kuma lokacin ainihin kaka, yadda ake tafiya ana fita waje ana kasuwanci, wato ba duk kasuwancinsu da suke na gida ne. To wannan ainihin Hisham da ya zo daga cikin ainihin wato legacy shi, daga cikin ci gaba da ya kawo wa mutanen shi lokacin da ya karɓi shugabanci, shi ne ya tsara musu lokacin kaka da lokacin bazara ana ainihin fita kasuwanci. Wasunniya Hashiman, ana kiran shi ko a wasunniya Hashiman, to sai aka zo ana kiran shi ainihin Hashim mai kaunihi Yashimu Sarid, saboda yana tara ainihin Asarid. Asalin Asarid kamar matsayin tone yake, amma haƙiƙanin yadda Sarid yake, tunda ni na sha cin shi, yadda za ka gan shi, za ka gan shi kamar Burabisco ne, ya ji man shanu sosai. Ya kake ganin Burabisco idan ya ji man shanu? Burabisco ya ji man shanu a ƙara shi sai ka ga yayin narai-narai, ga shi yayi yaske-yaske kamar tsaki. Asalin haka haifi ɗin yake, amma su da dabino suke yin shi. Su haɗa da ainihin abin nan na alkama, tsakin alkama, wani lokacin su zuba ainihin zuma, to sai a tuƙa shi, sai ka gan shi yayi yaske-yaske haka, sai su rinƙa cin shi kamar yadda dai ka ga idan aka samu ainihin wato shi wannan biski ko menene wanda na faɗi da zu Burabisco, in aka zuba mishi man shanu waje, ka ga dai shi ba zai lacab ba, sannan kuma ba zai ƙarfi ba. To haka za ga sun zauna suna ainihin cin shi. Ina fata an gane. To ya kan tattara irin wannan ainihin abinci, babban abinci ne mai daraja wurin Larabawa, kamar matsayin tuwo yake. Domin galibi muna fassara ainihin Asarid da tuwo, wato matsayin Sarid a wurin Bahaushe shi ne matsayin Sarid a wurin Balarabe shi ne matsayin tuwo, amma ba tuwo ba ne. Ina fata an gane. Saboda haka fassara shi kai tsaye da tuwo ba tuwo ba ne, amma yadda kowa ya san tuwo shi ne babban abinci mafi daraja a wurin Bahaushe, to Sarid shi ne babban abinci mafi daraja a wurin Balarabe. Ina fata an gane. Menene sunan tuwo Balarabci? Shi ne galab. To me ya sunan kunu da Larabci? Galab. Kun nuna larabci Madida. Madida shine kuma yana daga cikin illa da nake faɗa mana ka koyi karatu kawai a littafi ko kuma a gaban malamai a jama'a baka je ka zauna da Larabawa ba. Za su rinka fassara maka abu ne a iya yadda fahimtar su take. Ina fata an gane. Kuma ba Farid ne sunan shi ba, ya dan kwanta mini yadda suke kiran shi, amma ba Farid suke kiran shi ba. Insha Allah ta'ala Aminu ba shi zuwa darasi na gaba, amma ba Farid suke kiran shi ba. Na'am. Yawa asida, asida da ayin, ayinun sadin ya'un dal, asida al-asida shi ne tuwo. Ina fata an gane. Al-madida kunu shi ne wata shekara muna tare da wani ɗan Sudan mai ɗan raha ne haka, sai yake ka ji su mai ya ji daɗin kunun bana na azumi, yana cewa Allah ya kai mu wani azumin a sake shan kunu mai yawa, saboda yana cewa yasmi na madida, yasmi na madida, yana ɗan yin kunun yasmi na madida, ya Allah ya ƙaro wasu shekarun don ya sake shan kunu da yawa. Ba wai mai iya larabcin ba ne, wato mai raha ne shi ne ya ɗan juya abin ya mai da shi abin dariya. Madid mene sosai kuwa ina fata an gani. Sa ina ji yawa sai ma mai yake cewa wasuwa hashiman, sai aka ruɗa ce mishi hashim. Ina fata an gani ne kawai yi yashi musari da saboda yana tara abinci mafi daraja min hajjaji da ainihin wato alhazai wasu mudin haƙiƙi amur, sunan shi na haƙiƙa amur ne, amma saboda wancan aikin tara abinci da yake yana ciyar da alhazai sai aka koma ana ce mishi ainihin wato hisham ko kuma hashim, duk abu ɗaya ne dai. Ina fata an gane kamar ɗan juma ne da ɗan jimai, hisham ko hashim. Kuma bada hisham ja abdul muttalib, sannan bayan ainihin hisham sai abdul muttalib ya zo allazi nasha'a fil madina, wanda asali shi a madina ya taso. Za mu zo mu tattauna wannan tarihin. Wa kana shabihan bi jaddihi al a'la, shi abdul muttalib innan yayi kama da kakan shi na can sama Qusay. Wa huwa allazi hasara bi'ra zamzam, shi ne ya sake tona rijiyar zamzam, yadda tarihin ya nuna rijiyar zamzam ta ɓace a zamanin shi. An neme ta aka rasa inda take, sai mafarki da ya mafarki sai ya je sai yana ta tona wurin, shi kenan sai ta bayyana a shi wannan wurin. Wani wanda zai a kusama shi ne wurin tsuwa ya sha wa Allah alwashi, in razaqahullahu asharatan min alwaladi an yudbiha ahadahum, yawa Allah alƙawar ya sha alwashi, in Allah ya bashi ƴaƴa maza guda goma to zai yanka ɗaya daga cikinsu. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه ذا جواب عندما ذا الله يقول هذا الشيء كنش يتي إنما عن نفسه عندما ذا عينه النفس الشيء يتي إن الله اصطفى من كنانة من ولد وإن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل أتكين يا إن ذا الله يا سا إسماعيل يا هيفا سي الله إذا كنانة إننا مجرم wastafa quraishan min kinana, sannan daga cikin ƴaƴan kinanatu sai kuma Allah ya zaɓi wani namijin su shi kuma sunan shi quraish, don haka quraishu asali sunan mutum ne. Wastafa min quraish, daga cikin ƴaƴan quraish kuma bani hashim, Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ainihin wato bani hashim. Ina fata an gane. Wastafani min bani hashim, daga cikin bani hashim ne kuma Allah madaukakin sarki ya zaɓe ni ya fifita ni. Rawahu muslim ya rawaito wannan hadisi. Ga wani sharhi can a ƙasa a lamba ta biyar, yace qala ibn hisham, babban malamin tarihi ibn hisham ya ce annabar huwa quraish. Annabar din nan da kaga ana cewa ai shi ne quraish din, annabar shi ne sunan shi, quraish fa zai zama laƙabi ne. فمن كان من ولده فهو قرشي, to say wanda ya zo daga cikin salsalar ƴaƴan ainihin shi annabar ake cewa ba ƙurashi. Wannan lam yakun waladuhu, wanda ba ɗanshi ba ne daga cikin jikokin Isma'il ko daga cikin ƴaƴan Kinana kuna fahimta to ba a ce mishi ainihin Quraysh falaysa bi Quraysh ba za a ce mishi ba Quraysh ba don haka ba duk bala'i da ya zo da Quraysh ba ya kamata mutane su gani sai wanda ya zo daga cikin ƴaƴan ainihin Nabal wa inma sumiyat Quraysh to an kirayi Quraysh Quraysh ne waɗannan al'umma waɗannan ƴaƴa da suka waye gari suka zama al'umma da yasa ka koma ana ce musu Quraysh bi hadha al-ismi min at-taqarrush daga at-taqarrush wa huwa at-tijara wa al-iktisab kasuwanci da neman kuɗi shi yasa ake ce musu da haka aka ce Quraishawa to kamar an ce ƴan kasuwa kenan ko kamar yadda ya shahara a ce alasawa ko a ce ƴan tijara misali وقال ابن إسحاق بالضم على من تاريخ ابن إسحاق كتواعي ويقال أما أوتفكر كتواعكي إنما سمي القريش بهذا الاسم لتجمعها من بعد تفرقها ويقال للتجمع تقرش وكي أنكي نفو قريش أنكي رئيس دعون نسونا صدو بدا بالسواسي سيدا جباكم سكدا وأينيه سكهدو وكي قدود سيرة ابن هشام ainihin littafin albidayatu wa nihaya na ainihin ibnu kathirin jama waɗannan littafai duk ga su nan akwai su a makarantar nan ya rage ɗaliban makarantar nan waɗannan abubuwa da ake faɗi sai su ɗauki littafan nan sai su sake karantawa domin nan malamin ya tsukuro maka ne ya ɗauko nan ya haɗa idan ka koma ka duba asalin maraji ɗin za ka samu ilimin da yake ya wuce wanda malamin ya ɗan tsukuro maka a nan na fatan kun gane kamar ka gaje ni da ne ta ruwaito abu sadara uku sai ta ce ga inda abin ya faru sai kai ka tafi wurin kana tafiya wurin sai ka tattaro labaran da yake su masu jarida ba su kawo ba don kai ka je tushen magani ne wa laqad shahida hatta al'a'da bi taharati hadha al-nasbi wa rif'atihi hatta maqiya sun yi shaida da tsarkin wannan dangantaka ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma ɗaukakar darajar wannan nasaba faqad sa'ala hirakal malikul rum aba sufyan hirakal wanda yake shine Heraclius da turanci sarki ne na Romawa ya tambayi aba sufyan indama kana kafiran a lokacin abu sufyan kafiri ne an nasbin rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da dangantaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hirakal ya ce shi dan wane ne jikan su wane ne faqala fi shi abu sufyan ya ce duwa fina du nasabin shi din nan ne girman daraja ne a cikinmu a lokacin da hirakal ya wannan tambayar da abu sufyan kafiri ne bawa kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam amma duk da wannan rashin kauna bakin shi ya takuri zuwa ga furta gaskiya idan ba da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da wata gurɓatuwa cikin dangantakar shi to da sai ya bayyana ta aban domin wannan lokacin zai ba da shaida ne wadda shaida shi za ta iya sa wannan babban mutum ya karɓi addinin nan da mutumin nan ya zo da shi ko kuma ya watsar da addinin don haka duk yadda zai yaga ya ɓata mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallam don ya faɗi haka din ya ce ya yi iyakar ƙoƙarin ya ɓata mutuncin annabi amma ya kasa ya ce sai can da shi raƙale mishi wata tambaya ya ce yaya yake wajen riƙon alƙawari sai ce to tsakanin mu ne da shi ba wani abu da za mu iya cewa sai dai yanzu muna cikin yarjejeniya ta zaman lafiya amma ba mu san ƙullagullan da yake ba abu sufyan ya ce nan ne na ɗan iya soka wata magana da za ta rikita hirakal tunda na ce ba mu san ƙullagullan da yake ba ma'ana akwai yiwuwar shi ba mai riƙon alƙawari ba ne yana can yana wasu ƙullagulle ولمكانة هذا النسب الكريم لم نجد أحدا من أعداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طعنا في نسبه سبب ما أي من دم دمتك من جرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تبسى من ورد وتسمك يوم الجوز محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا يسوك جمد أينهم واتو نسب الشراء مع حرصهم الشديد على اختلاط كل ما يمكن أن يشوه سمعته tare da irin kwaɗayensu da suke mai tsanani a kan ƙirƙiro duk wani abu wanda zai gurɓata darajar shi auyan kusa min maqamihi sharif ko kuma su ƙirƙiro wani abu wanda zai naƙasa darajar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a kun ji ainihin nasaba annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma ta'liqin da wannan babban malami ne. Sai malamin yace ma fi ikhtiyari rasul sallallahu alaihi wa sallama min qabilatin zati makana, wani sirri ne game da zaɓin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga wata ƙabila wadda take mai daraja, wata al'umma wadda take mafificiya. بالله يقول لعل من الحكمة في ذلك أن تكون دعوته إلى المساواة والعدل قائمة على أسس ثابتة. ليلى بنتكلم كم بتفع الله يأوش إذا ما بيتي أيني هو الأمة هو قبيلة ومن دعوش بكسر في أيني هو تنا كلاني زوا جديدة الأمة بكم عادلتي وبهك الذي فيو أكم متبتين عادلتي متبتين manufa. Ma'anar wannan magana jama'a da annabi ya zo daga wata ƙabila ne wadda take kaskantacciya, sai dai yana kira zuwa ga adalci, sai ake ba dole ya kira zuwa ga adalci ba, tunda dama ya taso cikin al'ummar da aka zalunce su, ai dole ya kira kamar Karl Marx. Za mu zo mu ji malamin zai ishara a kan wannan. Karl Marx mutum ne wanda ya taso maraya, iyayen shi wato babbannin shi sun wulaƙanta shi, an tozarta shi, ya wulaƙantu da ya taso yana kira zuwa ga gurguzu da cewa babu wani wanda za a ce ya fi wani a zamantakewar mutane. Ai daga cikin siffofin da ake aibanta shi da su cewa ba dole haka da, tun da ya taso cikin talauci. Yanzu ku dubi mafi yawancin malamai masu wa'azi, in ba duka ba, kashi 99% na malamai masu wa'azi musamman a nahiya irin tamu ta Afrika ba ka samu talakawa ne. Galibi da sun fara sa ce kada Allah rabu da su, talauci ne ke damun su, kuma da damun su sai suke gaskata haka, sai da suka samu kuɗi, da sun samu kuɗi sai su dena wa'azi, sai su watsar da da'awa, sai ke gaskata wa mutane zaton da suke a kansu. To yanzu dan girman Allah, mutumin da ya kira ku zuwa ga addini, zuwa ga kyamar duniya, zuwa ga neman lahira, ana nan kuma sai ya samu duniya, sai ko gumi ko gawa watsar da lahira tsakani da Allah, wannan bai rusa da'awar shi ba? Don annabi ya taso da wannan sura, inda awar annabi ta rushe al'umma ba su shiga uku ba? Na kawo ji daga cikin hikimar da ta sa wallahu a'lam Allah ya zaɓo annabi sallallahu alaihi wa sallama daga al'umma wadda take mai girma ce. Don in ya zo ya yi kira zuwa ga ainihin a daidaita jama'a, a yi adalci, sai a gane eh lallai wannan ya zo da sura yadda take za a iya fahimtarta. Ma'ana ɗan shugaban ƙasa ya tashi yana wa'azi, yana kira zuwa ga adalci, yana cewa a daina zalunci, a daina murɗiyar ƙuri'a, a daina kaza, a daina kaza, tare da haka za a samu masoka ko? Amma kuma wannan zai sa wa jama'a gamsuwa, ko kuma a ga ɗan babban attajirin gari ya tashi yana wa'azi. To sai kuma ku duba a zamantakewa irin wannan tamu, yana da wahala ka ga ɗan da ya fito daga gidan mulki yana harka addini. Yana da wahala ka ga ɗan da ya fito daga babban gida ko ba anguwa, ko gidan da yake gidan masu kuɗi ne, ka ga yana harka addini balle harka wa'azi. Wannan shi ya sa shubha ta yawa a kan masu wa'azi a Najeriya, kuma masu shubhohin mai irin wannan tunanin da suke yi sai yake faruwa daga ƙarshe cewa gaskiya ne. Duk in ka je ka zauna da masu kuɗi, da 'ya'yansu, da matansu, da masu mulki, kallon banza suke malamai masu wa'azi da ganin cewa talauci ne da yunwa. Don haka kullum abin da mai kuɗi yake gani, in an ce matsala a wurin wani ce sai ce ku rabu da shi, a ce wani sai ce ku rabu da shi, ya san da ya ji ya miƙa mai sadakar 2,000 ya yarda da tunanin shi gaba ɗaya, duk wani ra'ayi na shi ya da ƙarƙashin hannun shi. Ko kun fahimta jama'a? Don haka ɗaliban ilimi sai ku yi kaka tsantsan, ya zama ba wai talauci ne ya sa ku neman ilimi ba, ba kuma talauci ne ya sa ku shiga harkar da'awa ba, balle daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya tona asirinku, ya gaskata wa mutane asalin tunaninku, ya ƙaryata wa mutane abin da bakinku yake faɗi. Shi da duk lokacin da ka fara wa'azi, duk wani zargi za a yi maka, to sai ka natsu. Shin manufarka mai kyau ce eh, to ka ci gaba kanta. Mummunan manufa ce eh, to ka gyara ta. In ba haka ba za ka buɗe wata kafa wadda wannan kafa Allah kaɗai ya san inda bala'in ta zai kai al'umma. malaman da suka fara da'awar sunna a ƙasar nan shekaru 30 da suka wuce in ka ɗauke layin su Malam Abubakar Bello aka zo aka bi su da yaƙinin cewa waɗannan masu gaskiya ne sun zo gyara bayan lokaci kuma sai suka waye gari asalin abin da yasa suka shahara jama'a shine ne bin gaskiya sai aka same su da ƙarya rikon amana sai aka same su da cinta faɗar gaskiya sai aka same su da faɗa da ita yabba da gaskiya sai aka gane su da ƙinta gudun duniya sai aka same su da nemanta to yanzu duk wanda ya taso ko sauraren shi ma mutane ba sa yi su jinne ya zo da shi su waɗancan an sauraye su saboda sun bayyana ne a daidai lokacin da wasu mucuta sun zo sun dumi malafagen to da suka zo suka ce gaskiya sai aka saurare su daga baya sai Allah ya tona asirinsu ashe maƙaryata ne to yanzu duk wanda ya taso cikin gaskiya jama'a sai dai ya bari gaskiyar shi ta kubutar da shi amma kar ya ce zai wa mutane bayanin shi ne gaskiya ne yana bata kan shi lokaci ne kuma duk shubuhar da aka faɗi a kan shi kar ya tsaya ɓata lokacin ba da ansa a kanta ya bari aikin shi ya gaskata wa mutane amma ina tabbatar muku da cewa duk wanda zai tashi yana wa'azi daga shekaru 5 shekara 10 ma da ta wuce daga lokacin da aka fara siyasar 1999 zuwa yanzu duk wanda zai tashi wa'azi za a zarge shi da cewa neman kuɗi yake za a zarge shi da neman mata za a zarge shi da neman mulki za a same shi da nuna son iyawa za a zarge shi da duk waɗannan abubuwan to kada ya bari a same shi a gaskiya a aikace akan waɗannan abubuwan in dai ba su ne ba ma suka tayar da shi ba amma in ya bari aka same shi to shi kuma ya ƙara buɗe ƙofar da gobe barkuji ba za a sake bari wani ma ya wa'azin ba don yanzu za ka taso kana wa'azi saurare ne ba a yi yanzu ba wani mai kuɗi da yake sauraren ka a matsayin ka na mai wa'azi ko mai mulki ko makamantan haka a shekaru 30 da ta wuce kuwa jama'a masu mulki sun tsorata masu kuɗin da su ake tafiya a yanzu da masu kuɗi duk sun ja baya da masu mulki daya da sun ce maƙaryata ne nan su yana suka zo muka ba su kuɗi su gina masallaci nan su yana suka zo mu ba su kaza su yi kaza sai mu gane ƙarya ne nan wane ya zo muka ba shi kaza ya gudu nan wane ya kaza nan wane ya kaza nan wane ya kaza duka sun riga sun lalata harkar yanzu ka tashi za ka yi abin zama a bakka amma ba a sauraron ka ya rage wa ɗan uwanka ustazai da talakawa da waɗanda suke cikin frustration su taru su saurare ka to idan kai kuma cutarka ta bayyana to bala'in da za ka buɗe shi ne nan gaba za a hana wa'azi za a ce ba wani ɗan iska da zai zo ya ɓata mana lokaci tunda kuma lalatattu ne irin mu ku zauna mai ta lalacewa ku je ku samu ƙasar Libya abin da ya faru kenan ku je ku samu ƙasar Morocco abin da ya faru kenan a ƙasar Libya da ƙasar Morocco ba wani matashi da zai tashi yana wa'azi ba ka da ƴanci sai ce me za ka faɗa abin da zaka faɗi wani ya zo ya faɗa mun ga ƙarshen shi sai da aka yanzu a Libya babu wani matashi ƙwaya ɗaya da zai miƙe ko ranar juma'a ne ya fi hutuba haka ƙasar magari ƙasar Morocco duk abin da za ku yi ku yi kawai ku je ku yi ta musu tsinci kuna tsine musu a gefe ɗoro saboda sun jaraba sun ga rashin gaskiya sun jaraba sun ga cuta sun jaraba sun ga ƙarya su ba wanda zai ɓata musu lokaci akwai ƙasashen da sun kai matsayar da yanzu idan ba ita gwamnati ce ta ɗauko ka ta ce zo kai wa'azi ba kana fara wa'azin ko me kake faɗi ba kama ka a rufe ka domin masallatan ƙasar ma gaba ɗaya a hannun gwamnati suke in za a kira sallah daga ainihin gidan gwamnati ko daga wata tasha ko ta abudu ainihin duk masallatan sai su ɗauka ta hanyar lasifika ba wani labari da zai buɗe masallaci wakilin gwamnati yana nan da mabuɗi a hannun shi da ya zai buɗe muku ku shiga ku yi sallah kuna gama ya ce hayya ku tashi ku fita ku rufe masallacin idan ɓera da sata to dandawa ma da yayi na kamata ku gane haka a nan ƙasar Cote d'Ivoire me ya faru musulmi ne suka rikice faɗa tsakanin musulmi ahli sunna da 'yan ɗariƙa shugaban kasar ba musulmi bane, ya ce a je a nemo waɗanda suke daga garin su addinin nan, ya zo su zo su raba gaddama. Da suka raba gaddama me ya faru? Sai ya bayyana cewa musulmi ahli sunna sun ce kan gaskiya. Don haka sai aka ba da doka, doka al-malakiyya, doka daga gwamnati cewa an hana mutanen ɗariƙa su yi ibada ɗariƙa a ƙasar. Ahli sunna suka yi ta murna, gwamnati ta ja su jika, sai aka same su da cin amana a wajen kuɗi, cin amana a wajen magana, rashin tsari a wajen gudanarwa, rashin kan gado a wajen mu'amala da masu mulki. Shikenan sai aka watsar da su, sai zama yanzu gwamnatin ba ta yi da kowa, sai kuma aka koma ana mata kudu ce cewa tana faɗa da musulmi. Idan tsira da sata da dawama da wayi, ina son ku rinka tuna wannan salon magana a duk sanda kuka samu kanku a halin an ce mai mulki kaza yana faɗa da malamai ko yana faɗa da addini. Ku fara nazari, anya ba su malaman ne suka fara fada da addinin ba? Anya ba su malaman ne suka buɗe kofar fada da addinin ba? Ko kun fahimta jama'a? Yau akwai mai kuɗin da ya ce bayan Mala Abubakar bin har abada ba zai sake mutunta wani malami ba. Me yasa? Mala Abubakar bin ya nuna mai gaskiya, ya nuna mai amana, ya nuna mai nagarta. Wasu da suka biyo baya sai suka nuna mishi cin amana a halin ya amince da su, ya girmama su, suka wulaƙanta shi, suka wulaƙanta kansu. Saboda haka yadda musulmi ke kallon kare a hannun bakule, haka wannan mai kuɗi yau yake kallon malaman ahli sunna. Shi kuma ya ce ba zai sake yadda da ba zai yadda da yan dariƙa ba. Ahli sunna da yadda da su kuma ne musu kallon karnuka ne, ba su da daraja. Ya kamata ku tsaya ku fahimci waɗannan maganganun da kyau, domin darasi ne muke, munasaba ce ta kawo. Kuma rashin tarbiyya a cikin ainihin wato bin manhajiya ta da'awa ko ta koyon ilimi, ita ta kai waɗannan malaman ga haka. Wato duk sanda kake malanta, ka gane cewa ba kana ɗauke da mutuncin kanka ba ne, kana ɗauke da mutuncin kanka ne da na addini. Kuskure da yana wakiltar kuskuren musulunci ne da kuskuren musulmi da makamantansu. Kuma wannan tunanin ya riga ya shiga cikin mutuwar da na cikin gida da na waje. Yau duk abin da Kirista ya kwaya ɗaya, babu wata jarida da za ta buga ta ɓata sunan Kiristoci a haka. Amma yau duk wani kuskure da musulmi ya yi, za a buga a matsayin cewa wannan kuskuren dama haka musulmi suke. Ya ce dama haka suke. Ai annabin su ma haka yake, ai kazan su ma haka yake. Kaga kai kadai ka gawa har annabin ka dagi. Ashe idan ya kasance gaskiya ne, tsira yana da sata amma kuma da gawata tana da wayi. Ki mu tsaya mu nazarin waɗannan maganganu, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Shi ne suna da nake cewa walau sabab da fi'lin li halatin nafsiyya, ba wai ainihin fushin zuciya ne ya tayar da annabi ya tashi ya wa'azi ba, aw makanatin ijtima'iyya, ko kuma fushin halin da ya samu kanshi. Ina son ku fahimci wannan jumla, don da yake cewa la'alla min al-hikma fi dhalika an takuna da'watuhu ila al-musawa wal 'adl, daga cikin hikimomin ne yawa akwai kasantuwar da'awarsu ta kasance yana kira ne zuwa ga daidaita al'umma da kuma adalci, qa'imatan ala usufin sabita, kuma ita da'awar ta tsaya akan ainihin wato asaso, wato foundation. An gane waɗanda suke tabbatattu, walau sabab da fi'lin li halatin nafsiyya, ba wai ya tashi da awa ba ne saboda fushin zuciya, wanda shi an zalunce shi ne, ya tashi ne da awa don ya rama. Aw makana ijtima'iyya, ko kuma ainihin wato fushi ne na matsayin da aka ajiye shi a zamantakewa. Wani misali jama'a, akwai wani ɗan wata jiha da ya zo garin Kaduna ya kafa jarida. Nesa ya kafa jaridar, ne ma ya kawo shi Kaduna tukuna, zaɓe ya tsaya, zai tsaya zaɓen nan sai ba a zaɓe shi ba, ko kuma aka zaɓe shi sai aka nanɗe mishi ƙuri'a. da aka murɗe mishi ƙuri'a sai zauna a garin ana kirkici da shi da waɗanda suka murɗe mishi rikici ya tsanani sai ƴan uwan suka ba shi shawarar ya tashi ya bar gari da ya tashi yana bawa Kaduna sai kafa kamfanin jarida ki ne kafa kamfanin jarida kullum a jaridar shi sai ya samu koda faɗawa uku ne wanda sai ya faɗi ya ta baƙan magana zuwa ga waccan ainihin gwamnati ta waccan jiha tasu to yanzu wannan raddatu fi'il ne nani nafsiya ma'ana an ɓata mishi raunin shi yasa yake haka ko kuma ne ko kuma makana ijtima'iyya matsayin da aka aje shi kuma shi ne Karl Marx ɗin kamar yanzu misali jama'a misali yanzu akwai duk inda ka je a ƙasar Hausa kowace ƙasa ma za ka samu wasu mutane waɗanda aka tura su gefe guda ba a yi da su a halin ƴan ƙasa ne to waɗannan irin mutane duk sanda suka samu wata dama na su faɗa ko su tayar da wata da'awa za a ce wannan matsayin da aka aje su a anguwarsu ne ko a garinsu shi ya kai su zuwa ga haka don haka turawa da suka zo irin waɗannan mutane suka rinƙa bi suna ɗibowa suna aiki da su ba don komai ba saboda Bature ya zo gwamnatin wurin ta yi faɗa da shi to amma ita gwamnatin wurin akwai wani da ta ture gefe guda ba ta yi da shi to idan Bature zai sai haɗa kai da waɗannan mutanen sai ya ƙi wannan gwamnatin to asali yanzu me yake yankin yadda wani baro ya zo baƙo suka haɗu suka yaƙi gwamnatin ƙasar shi sai don aje shi da aka yi a wani gefe guda ba a yi da shi to ina son a matsayinku na masu da'awa ɗaliban ilimi masu ra'ayi to ku lura da wannan musamman a halin da Najeriya take ciki a yanzu akwai jinne da yawa da ɗan siyasa da wasu attajirai suke yi wa masu ra'ayi saboda sun mai da su ra'ayi ɗan kasuwa ne yana ta neman kwangila a wurin gwamna bai samu ba sai koma gefe guda yana ta ƙoƙari jinnan nurin nan ya zo ra'ayi masallacin ka sai ji ka ɗan yi magana a kan gwamnati mai shi kenan sai zo wurinka sai da ka yambar shi da to wurinka ya ta ƙara maka da labarai ya ta ƙara maka da labarai ya kawo maka lafiya ga masallaci ya kawo maka kaza ya kawo maka kaza shi abin da yake so kawai ya mai da kai kai ne kafa ko dutsen ya da tashi manufar me kake manufar shi faɗa da wannan gwamnati ko kuma da yake ɗan zo ne baka nuna ba sai ya gama kai ka ya baro ka shi da ya kai ke shi kenan kai kuma sai a rufe masallacin ka ya faɗa da kai to dole ne matasa su tsaya su lura da wannan idan mutum ya zo maka yana tsuma ya kamata ka naki mai manufar shi ne shi mai ke tafa da shi amma kawai da mutum ya zo ya nuna shi ya kan nuna tare da kai sai ka amshe shi ba tare da ka tsaya ka yi editing ɗin shi ba ka duduwa ya ike ka fuskanci wance ta manufa ta kawo shi sannan ka ne kana lura da yanzu kai ɗin menene matsayinka a ranar da ka zo da wani ra'ayi wanda ba ya da shi inda za ka gane ba ya bin ta yake ba akwai abubuwan da ka faɗa su ya shiru don ba ya kaddara mun bai ji daɗin waɗannan ba ashe ba tare yake da kai ba yana tare da waccan manufa ta shi ne da kake yaɗawa amma abin da kai kuma yake taka manufar ne ba ya tare da shi don haka sai ku yi taka tsantsan a kan wannan musamman a yanzu da aka taho za a yi zaɓuɓɓuka ɗin nan lallai ne akwai buƙatar jama'a a kira wani taro na ƙara wa juna ilimi da wayar da kan ustazai da limamai da masu ainihin wa'azi domin ƴan siyasa suna da irin wannan makircin jama'a kar ku manta 2007 jama'a akwai ɗan siyasa da kullum tsakanin magariba da isha kowa ya mace su ya zo wurin karatun mu kowa ya mace sannan zai zo da kuɗi ya tafiyan kaset tun da ya ci wannan zaɓen da mu sake ganin shi ba 2003 tun da ya ci wannan zaɓen jama'a ba mu sake ganin shi ba ya tafi majalisar dokoki ta tarayya da mu sake ganin shi ba sai ranar da kuma ya fara 2007 zai tsaya takarar gwamna to na zuwa wani wa'azin ba dai ba kullum da majalisa wurin karatuttuka da ake yi za ka gan shi yazo ko da ya makara baya garin aljije za ka gan shi yazo duk a wannan lokacin da zai suna ta jin daɗi ko so karan da ta kamishi fuska ba har in fadan ba ta jin dadi ya mutu ba ka yi kan shi kaza 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 a'a mene dokin su suka fara kai in suka cinna shi kenan da yawan su ba ya ka 2011 din nan akwai wasu wadanda suna nan suna su dan adawa a cikin siyasar da ake gudanarwa in sha alwashin za su yi su hada kai da ku idan suka hada kai da ku don su samu su tunje mulki in suka tunje ka kuma ma ba ruwan su da ku to sai kun yi taka tsantsan ku ɗauka cewa yamman fage na ra'ayi shi ne gidan rediyon ku da kuka kafa don haka duk wata manufa da ba ita ce taku ba to ba za a yada ta a yi ba duk wani gidan rediyo da ke duniya kirarin shi kenan an kafa shi ne don a yada manufar da masu shi suke da ita duk wata manufa wadda ba ta su ba ko za a biya kuɗi ba sa yadda a yada ka tafi gidan rediyon gwamnati ka ce za ka biya kuɗi amma kana so za ka ba da wata lacca ne ta musamman akan kurakuran da gwamnatin ke tun daga sanda aka kafa ta har zuwa lokacin da za ka yi wannan laccar amma ko miliyan nawa ne za ka bayar ba za su yadda ba shi ko shugaban gidan rediyon da ya yarda ya haka to ya yi a madadin aikin shi da amma duk wani gidan rediyo ba wanda maka ba na gwamnati kaje ka shiryo wani darasi na musamman ka ce kage ne za ka faɗi irin aljeran da wannan gwamnati ke amma fa duk abin da ke rubuta ƙarya ne duka ka gani in ba su ba ka fage ba idan kuma suka hana ka fage je ka samu wani cikin mutanen gwamnati ka miƙa mai takardar ya karanta ta ka ce ranka da abubuwan da kuka aikata ne na alheri a shekaru bakwai da suka gabata ce na ke sai zan yi amfani da gidan rediyo in bayyana ku mutanen kirki ne domin a fito 2011 a zaɓe ku amma shugaban gidan rediyo ya ce ƙarya nake yi shi gwamnan ya karɓi takardar ya fi shugaban gidan rediyo kanin ƙarya ce amma sai ya ce shugaban gidan rediyo ya ce ƙarya kake ne a kira shi yanzu za a buga waya kirki wannan da ke zama da daga nan ne za ku gane waɗannan masallatai na juma'a da waɗannan dandali na wa'azi su ne gidajen rediyo yanku duk manufar da mata ku da kar ku yarda a yaɗa ta in ba haka ba za a rusa Allah ya kiyaye amma malam yake cewa salamun nukun muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hadha an-nasb ar-rafi' domin ba muhammad bai kasance yana da wannan nasaba na ɗaukakiya ba la wajadna man yaqulu da lallai mun samu wanda zai ce inna muhammadan innama yuqalu bi mustaqbalihi muhammad ya zo da neman abin da ya rasa ne kai talauci ne da mai shi ne yana nema li yurdda itibarahu li ijtima'i dan ya dawo da darajar da za a kalle shi da ita a zamantakewar garin su ko anguwar su yana yin haka ne dan ya samu daraja ولقد رأينا كثيرا من الدعوات من حرفاء الباطلة يجبوا من دورا من دعوهما سيرا وأن لسيك كتبين نقرنا كانت دعوتهم سبع دعوة ستاكا سيكي أيضا كلياك لواقع خزي دوان حالي من يونا كل لما عاشوا بيان لسيك رأيتك فمثلا ما لو يجبك بيك مثالي الماركسية الملحدة كبيت أولهم تضيئة أولهم كالماركس ماركس جنكو ونن أولهم واتو كركتك الدعوة دعا إليها رجل عاش منذوبا في المجتمع ومن كل من ينكر زواج ومن دعوة واندع يا وايد لي أموات الدشين باع لي أزمان تكير يا تاسي مرايا يستا وحلا حري الجلماء وانا تسير جلماء تكين تشيد جوهر في الجماعة amma waɗanda jama'ar masu mulkin da haka sai tashi yana kira zuwa ga muhassan aliyya ina fata an gane ba shi fa'ara ba rabba li itibari li nafsihi sai ƙoƙarin dawo da darajar da ya rasa ta ga kanshi bi hadhihi da'wa ko ga wannan ainihin da'wa allati tuwajibu ra'sa maliyya yadda take faɗa ga ra'sa maliyya menene ra'sa maliyya capitalism sai dai na kira zuwa da gurgudu capitalism shi ne jari hujja in kana da kuɗi ka fito takara na zaɓe ka in ba ka da kuɗi ka tsaya gefe guda ba ma yi da kai idan gidanku babban gida ne mu ɗauki kwamishina mu ba a nufin gidanku in ba haka ba fa ba ruwanmu da kuku talakawa ne shi ne asalin capitalism. Ina son ku gane duk waɗancan theories da ke cikin capitalism a ɓangaren economic ƙaddara haka ne. Waɗanda ake cewa wane ne Scottish, wane ne Adam Smith, Wealth of the Nation, duka aje wannan ababen economics. Amma ababe na leadership wane ne capitalism yake nufi? Don kana da shi ka zo, in baka da shi ba ma yi da kai. Obama da kuka gan shi talaka ne ɗan talaka, manomi ɗan manomi, mai diga ɗan mai diga. Amma sai daji su yi karatu sai Allah ya mishi baiwa. Lokacin da ya fito ya tsaya takarar Senate a kan layinsu ma dariya ake mishi, da shi da ‘yan bayin anguwarsu suka tsaya, domin da ya shigo jam’iyya ba ka zo primary sai aka jefar da shi. Amma sai ya jefar da shi ba. Ya ka jefar da shi tana primary ne da komai. Saboda kai gani ake ɗan iska ne, to amma akwai damar ɗan takara ya zo ya tsaya shi kaɗai. Don haka da ya zo ya tsaya shi kaɗai daga shi sai matasan anguwarsu. Shi ke nan sun jama'a sai suka zaɓe shi, sai aka ba shi in ji dalilin da ya zama sanata. Sai ba ka bai zama sanata a ƙarƙashin wata jam'iyya ba. Su sai amfani da wannan matsayin da ya kai waɗancan masu kama karya sai durƙusa su. Saboda yana da baki, ya iya turanci, ya karantu, ya san tarihi, ya iya makirci. Kuma ya haɗa kai da ƙasir gumon Yahudawa don ya cimma tashi bore su in cimma nasu bore. Don haka sai biyar ragar daga biyu waɗannan sai suka yi rayu. Lokacin da ya fito zai tsaya takarar shugaban ƙasa, to amman sai ya zama manya ne ke dariya ba talakawa ba ne. Domin su sun ɗanɗana sun ga irin dariyar da suke ga abin da ya zama. Manyan da suka dace na dariya shi kuma sai ya koma wurin talakawa. Sai rinka house to house campaign, in ya je zauna da kai da iyalanka sai ce ya zo rai ɗan alfarma biyu ne a wurinka. Alfarma ta farko shi ne yana roƙon ƙuri'arka da ta iyalanka, sannan kai kuma a matsayin mai gida yana roƙon dala biyar abin da yake roƙo kenan. Gina ce dala biyar a kudin Najeriya 750 ko duk abin da yake roƙo kenan. To mafi yawancin Amerikawa sai suke sun yi mishi alƙawarin za su mai duka biyu. Domin mutum ya zo har gida ya zauna da kai, ya ce abin da yake roƙon arzikinka shi ne kawai abu biyu, shi ne ka ba shi ƙuri'arka sannan ka ba shi dala biyar. Mun ce dala biyar da mai gida da ba zai iya bayarwa ba, ko da a kuɗin Najeriya ne. Shugaban ƙasa ɗan takarar shugaban ƙasa ya zo gidanka, ya ce yana roƙon arzikin naira 1,000, sannan kuma yana roƙon arzikin ƙuri'arka. Don haka da wannan irin ainihin iya siyasar tashi da bisa ya kai ga wannan halin. To yanzu wannan halin da ya kai ga ciki, ku ji zai shi baƙin fata ne, ya tashi cikin wahala da ƙasƙanci, ya fuskanci danniya. Idan haka yanzu yana ta ƙoƙarin shimfiɗar da platform wani yanayi wanda nan gaba irinsu da za su tashi da za su fuskanci wannan matsalar ba. Domin dama wani magabacinsu bai daɗe baƙin fata ɗan gwagwarmaya, ya daɗe yana cewa ina da mafarkin da nake yi wanda wata rana sai al'amari ya zo hannunmu a ƙasar nan kuma sai an samu gyara ta hanyar mu. Idan kun fahimci mu jama'a, wannan irin ainihin wato da'awar da Karl Marx ya taso da ita, ya taso da ita ne domin ya rugurgiza wannan tsari na capitalism a cikin system of governance. A tsarin gudanar da mulki yanzu girgizo ake a Najeriya. Idan ka ga an ɗauki kwamishinan an baka jari hujja, in ka ga an ɗauki kwamishinan an baka ƙarya ne. An ga gidanku wani babban gida ne, ko dai na ɗaya lokacin da aka zo zaɓe kun ɗibo kuɗi kun bayar, sai an yi amfani da wani fili naku, ko kuma kuna da kalma da za ku faɗa wa jama'a. Amma ba cancanta ba ce, idan da ana zaɓo kwamishinoni ne a jiha a gwargwadon cancanta da ministoci jama'a da Najeriya a yanzu ta zama wata iri. Ina fata an gane. Amma an zaɓo ka ne an sa ka kwamishina ko gwamna ko mataimakin gwamna ko mataimakin shugaban kasa ko minista a matsayin kai kana wakiltar wata al'umma taka ne yadda ta gabatar da wani abu wannan ka akwai yankin da an tattauna mukamai an ba su wasu yankin kuma komai ba a ba su ba saboda ba su da komai duk wannan yana daga cikin capitalism a cikin tsari na gudanarwa wannan ainihin mutum da ya tashi da irin wannan rayuwa sai tashi yana fuskantar wannan capitalism sai kirkiro ne sai kirkiro ainihin girgije girgije wannan shi ne communism shi ne mai communism da ke sanya kowa ya zama daidai da kowa ne idan ma na zai mallaki mota ɗaya kowa ma sai in zai mallaki mota ɗaya amma ba haka da zalunci ne wani yana da mota wani yana da babur wani yana da keke wani a ƙasa yake tafi wani yana karɓan 60 wani yana karɓan 6000 dole ne a daidaita jama'a yanzu ka ga Karl Marx da ya da'awa zuwa ga wannan kowa ya san cewa raddatu fi'l ne imma nafsiyya wa imma ijtima'iyya sai ke cewa tara da rabba na itibari ne nasibi sai kokarin dawowa da kanshi daraja yadda ya rasa bi hadhihi da'wati allati tuwajibu ra'samaliyata allati taqadaha fi hayatihi ta hanyar wannan da'awa wadda ya tayar da ita don ta fuskanci wato jirgi a don ta fuskanci ainihin wato abin nan ko jari hujja wanda ya rasa a ainihin rayuwar shi ko kun fahimta jama'a biyu waɗannan da za ku ji suna cewa su suna tare da talakawa shi ne yan adawa shi ne kada shi ne kada ku rinka tunani ustazai ku je ku binciki lokacin da suka rika mulki sun yi wannan adalcin da suke faɗi yanzu don sai rasa ne sai suka dawo wurinku to ina son ku gane wannan yana daga abubuwan da har yanzu ustazan ba su gama ganewa da ba su gama ƙwarewa a kai ba ko wani abu ne za a iya bayyato ka wa'azi wasu mutane za su iya neman ku tare saboda sun ga suna da wata manufa da za su cimma a kanka amma ba manufa ku ɗaya da su ba kamar suna amfani da yau takkani ta ɗauriciya bari zuwa muku da nan mala allah ta yi salawa sai kusan shekara 15 da ta wuce ya same ni har shago a kasuwar mutuwa sai da ya wasa miki kuna yau da bini ya nuna duk zariya babu kamar ni ina zai nan majin shi yau shekara 15 1995 ya ce za su buɗe masallacin juma'a ne don ka duk zariya babu wani matashi mai karatu wanda ya iya da ya cancanta irinka don ka mun haɗu a kan shakai za mu naɗa liman da take gani sai mun ce mun ce mun zama sha'a liman shi mun ce wannan karanta wa mun ga sha'a take gani kuma in ta don kai ta zama mun dole a cikin addini amma na zama liman ki da ta gami sha'a ya kaɗa ya raya na ce a shi ke nan sai ta ce ta bayan kwana biyu a shi masallaci ne wani farfesa ya gina a gefen gidan shi a cikin GRA sai ne ya faru sai ya ainihin shawarar a mai da masallacin masallacin juma shi profesa ne dan boko ne kai ba ruwan shi izala da rika addinin ma ko mani ne ne dai aikaku ne dai ya ka fara shawara in yana so masallaci ya rayu to izala zai ba ya ce zama yana mu'amala da izalar amma shi bai tantance izala ma ta kasu biyu ba da sabbin ba da masallacin sai kira waɗannan da yake mu'amala da su da waɗannan sai zama a shiya shirka ne akwai in izalar kaduna akwai na gaba ciki yake cewa ba su masallaci su je su ainihin wato tsara yadda za a rinka yin sallar juma'a to ganin ɗan boko ne ba a yi cikin hayaniyar addini sai da su bayyana musu ba to ai mu waɗannan ne ne ka ba su waɗannan kuma su ne ka ba to su ya ka ba sai da su bayyana haka da suka dake suka nuna su ɗin nan abu ɗaya ne tunda shi dama yana mu'amala da waɗannan yana mu'amala da waɗannan dokin cewa izala ta su ba iri ɗaya ba ce don haka tunda an ba shawarar ya ba izala sai da wani ai izala ne kuma ina mu'amala da shi yanzu wani ma izala ne yanzu sai suka zo sai ce gashi gashi to sai ɗaya daga cikinsu mai wayo sai ce to ni izala kamar ɗan tsaki ne idan uwarsa za ta yaye su sai mun yi faɗa tukuna don haka za mu yi faɗa in ka ji muna faɗa kai shuri ba komai za a yi ya wuce wanda ya faɗi wannan magana shi ne shugaban Iwala na sabon gari Malam Abdulhamid ta haka ya ta tashi aka tafi Malam Abdulhamid suka zo suna shiryo masallaci da liman su Malam Abbas Isalawa suka tafi suna shiryo masallaci da liman to ina son a nan ban taɓa tsayawa na keɓe wannan tarihin da su yau ina son a nan ku yi marmaza ku gane hikimar da ta sa Abbas Isalawa ya zo ya ɗauko ni saboda ni abin mai rikici ne ni kuma ɗan rikici ne haka suka fassara in zo in biya musu buƙata in yi rikici da su Malam Abdulhamid in masallaci ya tabbata na ɓangarensu shi kenan sai a cire na fuska wanda suke so kun fahimci wannan to har yau ustazai a nemi haka za ku gane shi yasa wallahi wallahi na rantsu da Allah har sai kun ustazai ne wallahi ba da wasa ba saboda matashi zai taso akwai alheri tattare da shi amma miya ji musarranta sai su yi sai su dai sai su rubu da shi bayan kwana biyu sai su jefar da shi a san da Abbas Isalawa ya same ni da waccan maganar cewa ni ne na fitowa ni na fi dacewa ni na sautanta za su naɗa mini nan na rantse da Allah ban ma san wancan labarin rikicin ba don saboda ban ne ya sa ya ka ce a'a kawai Allah ne ya taimake ni kawai mu ce a'a na taso daga mutiya zan taya masallacin wajen gidan harin ɗangiya domin sallar juma'a a kan babur ɗina na biyo ta gr idan nan nake dudan ya fi rashin da su ne sai na ga ɗan agaji da unifam ɗin Iwala wani ɗan cuta da ɗan wariya a tsaye da na tsaya mai gaisa nake zan je masallaci ne sai ce ai nan ma ga masallaci an buɗe sai nake ab to alhamdulillah sai takin mashin ɗina don haka sai na zama daga cikin na farko in ma da nuni na farko da bai kusan 11-12 ne tsaya domin alona na shiga masallaci na zauna aka zo aka yi sallah ya ne ne limanci shi ne Malam Abdulmumin wannan ainihin na'ibin limamin masallacin abin da hawa da aka idar da sallah sai Malam Abbas Isalawa sai tashi sai murɗe ɗan agajin nan ɗan wariya sai kwace kuɗin taimako da ke hannun shi ina ganin haka sai na tayi sai na gari takalmina zan fita sai Malam Sani'a kudu ya ce zauna sai na ce a'a ya ce zauna sai na ce to sai na zauna bin sa har na fitar ne ma kai mun dai Malam Sani'a kudu ya ce dayo ya ce a'a ya ce dayo sai na dawo zauna dan wariya sai ni ke ya dubi Malam Abdulhamid ko Malam Sani'a kuma ba na iya tunawa ya ce shugaba ka ƙwatan min ɗanki na da kuma haƙƙina da zillan ya murɗe ni sannan kuma ka karɓi kuɗin ka mayar mini sai ya ce a saurara a nan wurin ne Malam Abdulhamid ya ba da labarin yadda karɓan masallaci take da wankan tarihi da na gaya muku a lokacin ne na ji labari da duk aka gama wannan tattaunawa ƙarshe su Abbas Isalawa sai suka wayi gari sun yi asarar masallaci da samu ba da abadi na dacewa me ya kamata tun da dai har sun ga dacewar a yi masallaci a wurin sai su zo a ci gaba da sallah da su don da rukuji lokacin da Malam Abbas Isalawa ya same ni a can shago na a kasuwar mutiya kun san da yadda ya fara sai ce yanzu kamar ƙaramin masallaci ya halatta a sallar juma'a a ciki yana tambaya ta ga matsayin istikhari ko neman fatawa yake ya ido iya abin da kuke da shi kenan mutanen ya halatta saboda su suna da masaniyar malikiya ta ce ba a sallar juma'a sai a ƙaton masallaci wanda yake da ƙaton yin amma kai tunda ba malikiya kake bi ba kuma za mu yi amfani da kai sun rubuta abin da ke saboda haka yace in dai abin da mutane suke da shi kenan kuma bukata ce ta kama mutum ana yin sallar juma'a hatta a fili ba babu ma gini na masallaci balle an samu dan wani gini Allah ga haka babu ne saboda haka ku yi in hana Abbas Isalawa madadin su haƙura su yi su gaba da bin sallah ko ta sake falla a masallacin da ko ranar ni kuma ba su sake limana ba sai suka samu wannan dan rufin masallaci a Park Road shi ne sai suka fara sallar juma'a da nufin shi ne ke wakiltar masallacin ibadar Jos na juma'a a Zaria kuma zai da labarin anan ne ta'alibi ne dalilin kayi labarin ba kadai labarin muke so in baku ba a yankin lokacin kanga sun so su amfani da ni idan aka ji aka yi yankin rikici masallaci ya tabbata nasu wani shi shi kenan bayan kwana biyu ni kuma sai ce ta aka zaɓen ƙungiyar mu ban ni kuma sharaɗin mu ba wanda zai mana yanki sai ɗan ƙungiyar mu kuma a daidai wannan lokaci da bi da Abbas Isa Lawa muna da wata bakar na ƙa tsakanin mu tare da cewa yana daga cikin mutanen da ya zo gidana in je gidan shi bakar na ƙa da muke da ita ita ce bai yarda da matsala aljanu ba gaba ɗaya gaba ɗayan ta bai yarda da ita ba har akwai lokacin da muna zaune a falon gidan shi da ya ɗago magana sai na tashi na ɗauko majmu'ul fatawal kubra ta Ibn Taymiyya na buɗe na buɗe mishi a ina shi da littafin a gidan shi a falon shi na buɗe mai ya karanta da ya karanta sai ce a wannan ba aya nake ba hadisi ba sai nake magana malaman fiƙe ke ka dole yarda da magana malaman fiƙe kuma ina fata an gani ina nuna muku yadda mutanen nan suke wallahi tallahi ku yi taka tsantsan ita ka tsantsan ni ya sa Abbas Isa Lawa shi da zai zama limanin da a lokacin ni ya sa kuma ba za su ɗauko wanda ya dace ya zama limanin da a lokacin suna da su da yawa a cikinsu da haka ko a yanzu matasa idan ba ku yi taka tsantsan ba kai ne za ka taso kana matashi kana da manufa sai su ɗauko ka in ka gama cin burin da kai shikenan sai su yatsar da kai shi da ne yi na bugawa Aminu da rawa a wani lokaci na faɗakar da shi game da haka saboda ibala ta fara saka shi a cikin tsarin malaman wa'azinsa kamar shi saboda ƙananan shekaru da rashin gogewa a cikin fage zai da cewa ai daraja ce kamar shi ɗin nan ɗan shekara 32 ko 34 an ɗauke shi an ɗora shi a wannan ƙatallin dare yana ta wa'azi ana kabbara bayan kwana biyu sai an kore shi sai an gama ɗora ka ɗin an nuna ka jama'a sun ganka ka gansu ka ji daɗi an koma garin da ana cewa ta a yanin ko ya zama ka baka 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 shi ke nan sai ce ta amma ka ga kuma irin wannan fatawar da kake yi ta saba wa ƙungiya irin wannan kaza irin wannan kaza irin wannan kaza kana karantar da kala kuma kana kaza kana kaza sai da aka bayan kwana biyu kuma sai ku ji kuna yi juna rabbi don haka ka tsaya tas da abina to umar ya rid amin mushriki ne in ma ka fauna kal mustahabi ne ya kamata ku matsu da kyau wallahi amma wallahi in rawa kai ya kamar da kuka ji na faɗi ba haka Abbas Isa Lawa ya faɗi ba amma ta Abbas Isa Lawa shekara 15 da ta wuce ya ce kai ka yi karatu ka fi kowa amma yanzu ka je ka zauna da Abbas Isa Lawa zai ce bai karanta komai ba bai san komai ba kaga amma a lokacin ya furta ya faɗa to haka yanzu za su nuna maka ka fi kowa sai daga zai ce mai karanta ina yi mai karatu sai da ka kuta ka tsantsan da waɗannan mutane suna da nau'in makinci wanda suke yi da biyata da aya da ta taso suka ga cewa wannan da ayar tana da barazana irin waccan da na faɗi me ke ce barazanar barazana ita ce sun daɗe suna faɗi ba sa aikata su wasu suka zo suna faɗi suna aikata su dole za su marmada suke a tsaye da wannan abin su suke kai labaran wurin SSS su suke zuwa wurin sarakunan gargajiya su suke zuwa suna buɗa ta tunanin jahilai a wuraren mu su ne za su kira ƙarfi a tare su ne za su kira ƴan ɗariƙa a tare duk a kan mu idan haka dole ku tsaya ku matsu da kyau waɗannan mutanen maƙiya mu maƙiya maƙiya na gaske idan mutum ya ɗauko zuma ya baka ya kamata kai tunanin akwai guba a ciki Allah madaukakin sarki yake maka. Yana yake annal araba su larabawa kanat ta'rifu nasabahu sun kasance sun san nasaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi wani mai dawa ne jikar wani wa asalata bi sun san asalin shi sun san mutuncin shi salata gudu gababatan filin duwa tahta liwa'ihi don haka ba za su ji kyama na kasantuwa a ƙarƙashin tuta shida idan ya kasance sun je shi tunda sun san mai daraja ne to ba za su kyamaci kasantuwarsu a ƙarƙashin tuta shida lama ma an yi tasawwara buhura shafin yanzu mu tsaya mu siranta bayyana wani mutum malam yana kwatanta mana ne yanzu mu kaddara bayyana wani mutum minal mawali daga cikin dubaye bayan hajjul qaba'il a tsakankanin waɗannan ƙabilu ma za ka yake mu radda su ilal qaba'il wata amsa kuke ji wani irin mataki kuke ji waɗannan ƙabilu za su ɗauka yanzu misali a samu ɓangaren Chibok ɓangaren Chibok kuma ɗan ƙabilar Chibok a jihar Borno a aiko shi wurin bayi bayi a ce zai wa'azi dukansu ba wanda zai musulunta duka ke ba wanda zai musulunta ba don da barbaran da ke zaune a Chibok ma da barbaran da ke Chibok ma kyamar shi suke ba wai ɗan ƙabilar Chibok ɗin ba Hausawa sai a samu bakatafe a aiko a matsayin Allah ne ya aiko shi shi ne wakilin Allah ne gaba ɗin Hausawa ba za su musulunta ba gaba ɗaya ba wanda zai musulunta ko sauraron karatun ma ba za su yi ba ina fata an gane suka samu Fulani suka samu imamu shi ne mambon Allah a cikinsu waɗannan misalai ne ne muku ne kake tunanin zai biyo baya idan zuwa muku ya fi magana yau kun san cewa daga cikin bakakkiyayyar yau da aka samu wasu malamai irin su Bakar Abdullahi Abu Zaidin Allah gafarta mishi irin bakakkiyayyar da suke wa Albani ta biyo bayan kaɗai don Albani da Balarabe gani har sai da ta kai sun kai suna cewa shi ma bin baki da ke goyon bayan shi ai an ai asalin shi da nagari ne ne kudi da wannan bala'i Bakar Abdullahi Abu Zaidin har ya rasu yana bakar kiyayya da duk abin da Albani ke karantarwa har sai da ta kai wani littafi ya sa mishi la jadida fi ahkamu salah ba wani sabon abu game da hukunce-hukuncen sallah yadda aka san su suna nan daga cikin maganganun da na yi ta ƙoƙarin in samu Bakar ni da shi in gaya mishi sai dai duk sanda ban zai a lokacin yana cikin rashin lafiya ta ajali na sai a ce na same shi a halin shi na lafiya in ce mishi yanzu mu nahiyar mu malikiya ake bi ko nahiyar ku ana bin Hanabila Indonesia ana bin Shafi'iyya Malaysia da sauransu ana bin Ahnaf na jibi da fi ahkamis sala yanzu tana cewa kowa akan hukunce-hukuncen sallar da yake akai a mazhabi ya rike la jadida sai da aka ni da maliki yanzu sai in dole rungun hannu in rinka sakin hannu tun da la jadida a cikin tamamul munna da kaji Albani yana cewa ba'dul mashi'a wani daga cikin yan bana bakwai da Bakar Abdullahi Abu Zaidin yake yana da littafi da yanayi wai menene juzu'ul qiyam yana magana akan yadda ake tashi a nan yaje kata-kata da hadisin ajil to me ke ce asalin kiyayyar kiyayyar ita ce a ajamiyyin ya allimu na sunnan bagari da buhari na bagari ne imamin buhari na bagari ne ba Balarabe ba ne ibn majah ma haka imamin nasa'i ma haka haka duk waɗannan su turmihi dukkansu gara ne suna da yarurruka da suke yi ku bi da wannan sharrin jama'a dubu wannan sharri iyakacin dalilin ke nan amma fa ga littattafai nan muna da su tarihin bin ba baqahtani ne fa ma'ana baqahtani ma'ana asalin larabawa ne wannan turhan amma saboda akwai jijiyarsu ne a magari ma'ana yanzu akwai hausawa a Ghana ko babu shi kenan akwai hausawa kuma a Zamfara sai zan farana daga cikin garurukan asalin Hausawa. To yanzu da akwai Bahaushe a Ghana, sai wani bazan farin ya tashi na Abuja kace mishi dan Ghana ne ba. Sai da yana da dangi a Ghana. Domin al-Imam al-Qahtani ne mai ya aiki da magarbi ne. Amma da harabe ne. To din ba ma Qahtani ne fa. Amma wallahi jama'a ko zama muna zaune a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam dari da samir da wani matashi sai da ya faɗi wannan maganar yana jefa ta da bin baz ya ce ai bin baz ma daga cikin abubuwan da muka ji an ce ai ba Balarabe ba ne sai na ce sana'a za a sai ka ne ta gafa ni mana in yi shiru sai na ce a bari ne magana da shi ke a bari da shi shine yake bin baz ba Balarabe ba ne sai ne musulmi ne yake yake alhamdulillah yake ba shi ka tafi. Shine ke ce mun kula kula kuma ke na sani da dangan nake kula shi. Da kamata jama'a kure na hankalin mutane kuma da muwa waye. Zan alƙawarin da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo kai ne kun da ya maka shine zuwa Balarabe ba. Zan alƙawarin da bin ba zai kawo shine ne kun da ya maka dan ya goyi bayan Albani yana gina wa Albani akan wasu matsaloli na addini. Wannan ne sai shi ma a fara tantama rashin asalin shi da Larabci. Wata daraja ce za ta ƙara mini dan na zama da Larabi. Sannan wata daraja ce za ta ƙara da gari dan na kasance ni ba da Larabi ba. Wannan suna daga cikin abubuwan da a yau waɗannan irin miyagun malamai suka dasa mafi yawancin ɗaliban da suka karantar waɗanda yau ɗaliban nan su ne malamai a jami'ar Islamiyya da ke Madina. Yau galibin ɗaliban da ke jami'ar Islamiyya da ke Madina jama'a ana dafa miki tsayayyar Albani da kin miki da kan Albani. Albani ɗaya ne daga cikin malamai magabata. Me yasa za ka ce Ibn Hibban? Albani zai da bambanci da Ibn Hibban. Ko Nasa'i ko Sunni ne ɗaya daga cikin malamai ne magabata. Yana cikin aƙidar mu ta Qahawiyya cewa muna son malaman salaf, malaman hadisi, malaman tafsiri, malaman fiqh da malaman lugha. Mutanen kirki ne ba su mana kwaikwayo sai alheri. Dan kuna da wani kuskure za mu ci su? Ne kuskure ɗaya wanda Albani ya hau wanda ya kai a ƙyamace shi wanda Ibn Hibban da Nasa'i da Tirmidhi da Abu da Ibn Majah da Imam Ahmad wanda ba su da shi saboda Allah ya sa mishi karɓuwa ya tattaro ayyukan da malaman hadisi suka ya tace ya zuba a littafin shi. In ka zo sai ka ga a cikin littafin har littafin nan da ke gaban mu sai ka ga ana cewa Hassanahu al-Albani ورجح الألباني بمجموع طرق بأنه حديث صالح للاحتجاج فهو الجيد كما ذكر الألباني في تخريجه وتعليقه على المشكى جملة تفند كبيرة كما قال هكا ومن شنو جاء مش بإنزل باعي الترمذي هكا ومن يتاجي ذاك بيدي غلاقة أنت أخرجه الترمذي كون فائي هو ابن ما جابا لمن أنبته سياسة مش بإنزل kewau ka je dukkanin littattafan da ɗaliban jami'ar Islamiyya suka rubuta musamman waɗannan da suka zo daga baya-baya ka ga in za ka ga mutum zai ambaci Albani kusan ko a daya bari in buga muku misali saboda a ba su cikin makaranta. Waɗannan littattafan 'yan Najeriya ne suka rubuta su. Wannan Dr. Bashir Umar Ali ya rubuta shi. Gashi nan Dr. Bashir Umar Ali wannan namu na Kano. Gashi nan ka karanta shi tun daga farkon shi har ƙarshen shi ina da yawan rasuwar da littafin Albani kwaya ɗaya. Gashi nan manhajul Imam Ahmad fi ilal al ahadith gashi a ibad Dr. Bashir Ali Umar gashi idan da bibiyo ne. Ga wannan kitabu tamyiz yanda aka fi sani da at-talkhis al-hadir Dr. Sani Rijal Lele ga shi shi ta alibi da tahqiqin shi ga shi tun daga farkon shi har ƙarshen shi ba inda za ga yayi ko da ishara ga zaban Albani me yasa saboda an sa musu da wannan tunani wanda ne shi ne Albani wai babin Albani nake da babin Nasa'i nake da babin Bukhari nake da dukkan su ne nake kalle ne irin kalle ɗaya a matsayin su na malaman musulunci
kuma duk kaddar mai hasada cewa ya san duk jinsin da aka yi turmi ma kare turmi a mukaddima ta ta karantar da turmi akan turmi yana da sakaci yana da kaza yana da kaza duk jinsin da ya yi wa albani a yanzu akan yana da sakaci haka yake cewa albani marjii ne haka yake cewa albani yana da tsanani haka yake cewa haka ta suke innahu lafi qaulin mu'tamid yayin da wannan ke cewa yana da sakaci sai da lokaci yana da tsayarawa ya cika jafafawa wannan kuma suke bai ma iya ba wannan suke tukka da warwara yake yi shi ne aka samu wannan malami da nemi muku da littafin shi wannan wani tafi ya ce in muka bari ana zagin mutumin nan muka shirye su da nokan ma'adalci ba don annabi ya ce almuslimu aqil muslim la yakhdhuluhu ya ce yana daga cikin yunakanta musulmi da zai kai ana cin mutuncin mutumin nan wanda dukkan mu mun haskaku da hasken shi sai duk yana da wasu kurakurai ɗaya biyu wanda duk yanda za a koma ana yabawa a wajen takhriji ko wajen kaza shi ma yana da irin waɗannan kurakurai ɗaya biyu saboda wannan ainihin tsabar tsayayyar ta jama'a yanzu a cikin tafanna a sai hadisan da gaba ɗaya su ba su da su yi takhrijin su ba su da su ɗibo takhrijatun na albani ko kuma na wani malami ba sai da haka har yanzu da za ka iya ɗaukar waɗannan littattafan ka koma ka sake yin takhrijin dan mu dan yin kasi irin wannan a ce su ma sun kwaikwayi irin waɗanda suke kwaikwayon albani ba da sai su fara littafi babu muqaddima ta hudatul haja saboda ne saboda Abu Hudda Abdul Fattah yayi suka a wuri kaza Abdul Fattah Abu Hudda kuma sufi ne ash'ari ne kuma almajirin kawsari ne kuma kowa ya san yadda take fa tsakanin albani da kawsari ba yadda za a yi ko ɗalibin shi da yana son albani sai da kawai littafi ya ce sai hudatul haja ya ce san ba sunna bace a fara ta a farkon littafi sai da salim ya zauna ya yi cikakken rabbi tukuna ga su nan duk muna da waɗannan littafan da rabbi da komai ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu jama'a bai kamata san zuciya ya fatattaka mu ba kawai saboda selfish interest ya yaya albani zai samu karɓuwa a duniya shi ba balarabe ba to Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu saurara a nan jama'a insha Allah ta'ala sai an jima mun zo karatun fiqda wanda muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah